kimanin kwanaki uku al'umar jihar Kaduna su bi sauran ƴan uwansu da za su je zaben shugaban ƙasa da ƴan majalisu a sassan wannan ƙasa. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Kaduna ta zargi gwamnatin jihar da kuma jami'an tsaro da haɗin baki domin kame wasu jigajigan jam'iyyar a jihar Kaduna. Mr. Felix Hassan Hiyat shine shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kaduna kuma shi ya yi wa manema labaru ƙarin haske game da irin kakkame manya-manyan jam'iyyar PDP a jihar Kaduna da ya ce har yanzu ba su ji labarinsu ba.
An riga an fara kama manya-manyanmu, akwai Imam Lawal, an gayyaci Benjamin Bako wanda shine director na media na campaign, aka wuce da shi Abuja, haka kuma aka ɗauke Alhaji yaro makama daga cikin tsohon shugaban wannan party a wannan jiha, aka wuce da su Abuja har yanzu ba a sake su ba. Muna ji cewa za a yi amfani da sojoji, a yi amfani da yan kato da gora domin a kawo rigima, a sa mutane su ji tsoro. To waɗannan abubuwa ba hanyoyin demokradiya ba ne, kuma ba zai taimaka ma demokradiya ba a ƙasa. Siyasa muna kira ga duniya gabaki ɗaya domin ta san da wannan idan an samu matsala a zaɓuɓɓuka da za mu yi cikin 'yan kwanaki a nan, to a rike gwamnati jihar Kaduna, a rike jam'iyyar APC.
Zargin hannun gwamnati cikin kame jami'an jam'iyyar PDP da shugaban jam'iyyar PDP Felix Hassan Hiyat ke yi kuma na zuwa ne a dai lokacin da jam'iyyar APC a jihar Kaduna ke tabbatarwa da al'umma cewa ko ma waye ke irin kalaman da 'yan jam'iyyar PDP da aka kama suka yi, to dole ne a kama shi. Alhaji Salisu Tanko Sono shine mataimakin mai magana da yawun jam'iyyar APC a jihar Kaduna, kuma ya ce a gaskiyar magana jam'iyyar PDP ta tsaya ɓoye-ɓoye ne, bata fito da al'umma sarari abin da yasa aka kama jami'anta ba.
Ya kasa ambata ma al'umma dalilin kama su na furucin kisa da tare da wani tsaye da ben bako yayi a kafancan cewa duk wanda bai zabi jam'iyyar PDP ba za su kashe shi, da yara makama daga cikin inda yake cewa duk wanda ya kawo sakamakon da ba su yarda da shi ba, to ana kirga sakamakon zabe shi kuma na kabari a garin Lere. Kalaman wannan mutanen hankali da masu hankali ba za su dauka ba. Idan ni Salisu Tanko Sono ne gangancin irin waɗannan munanan kalaman rashin tarbiyyan, ina gayyatar jami'an tsaro su kama ni domin ceton al'umma. Kamar yadda ya ambata, wai akwai shauran wanda za a kama. Wannan gaskiya ne, duk wanda bai iya bakinsa ba jami'an tsaro za su yi ram da shi, ciki har da mutanen da suka boye ma mutane katutukan zaɓen su, da waɗanda aka ba su kuɗi suka je suka siyo goruna da makamai domin tanajin tada hankali. Zaɓe ba faɗa bane, ba yaƙi bane, fifikon yawan ƙuri'a ne. Me zai sa ka tada hankalinka da wanin ka idan ka san ɗan takaranka na da rinjayi? Me zai sa wani ya gayyace ka tada hankalin al'umma bayan ƴaƴansu suna kwance a gidajensu?
Zargin zubar da kalaman tada hankalin da mai magana da yawun jam'iyyar APC ya yi wa 'ya'yan jam'iyyar PDP da aka kama kuma ya sa shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kaduna. Ya ce jam'iyyar PDP har ta gama yawon yakin neman zaben ta ba ta da hankali ko aka yi rigima da ita ba.
In dai kan PDP ne a duba duk campaign da muka yi a wannan jiha, ba inda muka musguna ma kowa, kuma mun je mun yi campaign namu mu dawo lami lafiya. So in an samu ko mutum ɗaya ya yi wani abu da sun ga ba daidai ba, ai za a kira shi ne a tauta masa a ce abin da ka faɗa ba daidai ba, amma ba wai a fara kama mutane ba a ce a ɗan jan kulle su.
Maganar kalaman da ka iya tada hankali dai na cikin abubuwan da jami'an tsaro da dukkanin masu ratsaki suka tasa a gaba game da zaben shekarar 2019 da muka shigo, wanda hakan yasa hukumomi da kungiyoyi daban-daban ke kira ga 'yan Najeriya wajen ganin sun guje wa dukkanin abubuwan da ka iya tada hankali a lokacin wannan zaɓe. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.